daga muryar Amurka a Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin naku na matasa yake zuwa muka daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitocinmu da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zango na FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. In aka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a leka ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu saurare da Ragnar Alhamis, maganar lafiya miki, inda yau ma 21 ga watan Yuni shekara ta 2018 zai mu magana ne akan cutar amosanin jini da aka yi tunawa da ita a ranar 30 da ta gabata.
Salam yau da gobe, ni ma ina cikin waɗannan masu matsala ta amosanin jini.
Assalamu alaikum yau da gobe. Addu'ar da zamu yi ita ce, Allah muna roƙonka kayi mana katangan ƙarfe da wannan cutar amosanin jini.
Muna fatan ma'aurata kafin su yi aure za su riƙa zuwa asibiti domin a gwada jinin su domin kawo ƙarshen wannan matsala.
Hakika yau da gobe, ni kaina wannan cutar ita ce sirrin rayuwar iyata.
To bayan karanto sakonnin naku da kuka ji so min tabin su, zamu ba ku dama ku buga mana lambarar mu ta alamar tarawa 1202025255 don ku tofa albarkatun bakin ku. Sannan kuma zamu tattauna da wata kwararriya daga wata kungiya wadda take faman fafutukar yaki da wannan ciwo na amosanin jini.
To kafin mu nisa da wannan shirin namu, bari mu saka muku wani rahoto da aka yi daga jihar Niger akan cutar kwalara da ta barke a garin.
A yanzu haka dai mutane 120 ne suka kamu da cutar kwalara mai haddasa amai da gudawa a jihar Niger da ke tarayyar Nigeria. Hukumomi a jihar Niger dai sun tabbatar da mutuwar mutane 10 a kananan hukumomi guda 4 da suka hada da karamar hukumar Vako, Labun, Kacha da kuma karamar hukumar Bidda. Amma a karamar hukumar Bidda ne waɗanda suka mutu suka fi yawa, domin kuwa anan ne mutane 7 suka mutu. Kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani.
An samu rasa rai da na faɗa a Bida, mutane 7 sun rasu a cikin Bida local government. Sannan mun samu mutane guda uku sun rasu a Kacha, Lavun da Bako local government. So a takaice za a ce mutane 10 kenan a cikin jihar Niger sun rasu daga cutar cholera din nan.
Kawai yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta bayar da naira miliyan 25 domin tabbatar da shawo kan yaduwar cutar da kuma taimakawa waɗanda suka kamu da cutar da magani, inji Dr. Mustapha Jibril.
Mai girma gwamna namu Alhaji Abubakar Sadiq Sani Bello ya bayar da approval, an fitar da kuɗi, an fitar da miliyan 25 domin taimakawa ga wannan abin da bayar da sa magunguna duk asibitocin, saboda mutanen da suka je asibitin ba za su biya komai ba. Sannan kuma duk da haka ana yadawa ta jarida ta radio, kuma an meeting kuma da suma sarakunan mu gaba daya, suma an sanar da su da masu angwanni akan cewa Allah subhanahu wataala kan jama'a cewa akwai wannan cutar ta shigo. So da duk wanda ya kama da rashin lafiya ya je asibiti ya anshi magani, kuma a je magunguna a ko ina.
Tunda dai hukumar UNICEF ta majalisar dinkin duniya mai taimakawa yara kanana ta kawo dauki akan wannan cuta da ta barki a nan jahar Niger. Malam Muhammad Khalil shine babban jami'in hukumar ta UNICEF dake kula da jahar Niger.
Eh kamar yadda kuka sani ita UNICEF kullun aikin mu shine mu marawa gwamnati baya don ta aiwatar da ayyukan da ya kamata ta yawatar ma musamman yara da mata tunda dama su ne na kasasu.
A farkon shigowar wannan damana dai alƙaluma sun nuna cewar mutane sama da 6,800 ne suka harbu da cutar ta kwalara a jihohi 20 na Najeriya, inda a ciki mutane 97 ne aka tabbatar da mutuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To sai mu ce Allah ubangiji ya bada lafiya kuma ya ji kan wanda suka samu rasuwa sakamakon wannan abu, da fatan kuma jama'a za su kiyaye wajen tsaftar jiki, muhalli da abincin da ake ci, kai har ma da ruwan sha kamar yadda likitoci ke bada shawarwari.
To yanzu kuma sai ga amsar tambayar da muka maku game da amo sanin jini da kuma halin da ake ciki a yanzu.
Inda kuma muka lika tambayar hade da bayanin cewa a yankin Afirka da ke kudu da Sahara mutane kimanin miliyan 12 zuwa 15 ne ke fama da cutar amo sanin jini ko kuma sikila kamar yadda wasu ke cewa, kuma kashi 60 daga cikin 100 na wannan adadi a Najeriya suke. Shin me ya kamata mu yi don magance wannan matsalar? Ga wasu daga cikin amsoshin ku. Sakon farko ya fito ne daga Aishatu Barista Chole Maska. Tace ni dai fata na Allah ya kawo wa masu cutar amo sanin jini sauki a duk inda suke a fadin duniya. Amin.
To sai Alhaji Kabiru Highlander inda yace shawara ga masu so su yi aure da su garzaya zuwa gurin likita domin a gwada jinin su, insha Allah za a samu saukin kamuwa da wannan ciwo na sikila. Yau da gobe Allah ya saka muku da alheri, ku tashi lafiya.
Mun gode. Sai injiniya Aminu Aliyu Fakkan yace salam, yau da gobe, ni ma ina cikin waɗannan masu matsala ta amo sanin jini. Muna sauraron ku don jin shawara daga bakin likita yanda zamu kauce wannan matsala.
To sai Zainab Ibrahim Musa daga Barikin Ladi jihar Plateau inda tace assalamu alaikum, yau da gobe, addu'ar da zamu yi ita ce Allah muna roƙonka kayi mana katangan karfe da wannan cutar amo sanin jini da take cin karanta babu babbaka a duk fadin duniya.
Amin. Sai Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace ko shakka babu, akwai mutane da daman gaske da ke fama da wannan cuta ta amo sanin jini wato sikila a yankin Afirka ta kudu da Sahara. Muna fatan ma'aurata kafin su yi aure za su rika zuwa asibiti domin a gwada jinin su domin kawo ƙarshen wannan matsala.
To sai sako na gaba daga Kadora Digaga dan Fulani Warji inda yace salam, yau da gobe, muna addu'a Allah ya mana katangan karfe akan wannan cutar. Amin.
Sai kuma Hassan Kosh Budam, Allah sa na faɗa daidai, yace yau da gobe ta hanyar gwajin jini kafin a yi aure.
Sai Abdulkadir Lawal Sha Iskawa Katsina inda yace hakika yau da gobe ni kaina wannan cutar ita ce sirrin rayuwar diyata, don haka ya kamata gwamnati da kungiyoyi su kawo agaji.
Abubakar Yakanaji Bauchi yace to muna fatan dai Allah ya ba masu dauke da wannan cuta ta sikila lafiya.
To sai Alhaji Malle Yusufari inda yace cutar sikila cuta ce mai matukar sarkarkiya, wajen magance ta fatan mu dai Allah ya baiwa masu wannan cutar lafiya, wanda ba su da shi kuma Allah ya kare su.
To amin amin. Sai kuma Hassan Sarki Muhammad yace gaskiya ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su maida hankali sosai kan masu wannan cuta kuma su dauki mataki wajen hana su masu cutar yin aure.
Sai Saifullah Ibrahim Abdullahi Mashi inda yace Allah ya mana maganin wannan matsalar.
Shi kuma Shehu Adamu Rajawa yace babbar hanyar bi domin murkushe wannan cuta ta amo sanin jini shine bai wuce yin gwaji kafin aure ba domin sanin genotype din ma'auratan. Idan jinin ma'auratan ya kasance daidai ba za su iya haihuwar ɗa mai cutar sikila ba, sai aure kawai. Idan kuma akwai matsala to sai fa a fasa auren.
Sai Muhammad mai kayan miya Orji Gombe inda yace ya kamata a fara bayar da magungunan cutar kyauta a Najeriya, ganin yadda cutar take hallaka masu dauke da cutar a ƙasar mu Najeriya.
Prince Hussaini Mika dan masanin Rajau yace hakika ya kamata gwamnati ta samar da asibiti na musamman domin magance wannan cuta.
To sai Ali Alhaji Haruna Kirami sau inda yace salam yau da gobe bin umarnin likitoci da kuma yin gwaje-gwaje kafin ai aure shine kawai zai kawo mana ƙarshen wannan cutar.
Yahaya Umar Biti yace tabbas cutar amosanin jini cuta ce mai wahalar sha'ani gata kuma da wahalar jinya. Ni dai a nawa ganin hanyar da za a bi wajen rage wannan cuta shine hana duk namiji da matarsa ke dauke da ita su yi aure a junansu, saboda auren kariya da kariya shi ke sa ake haihuwar mai dauke da wannan cuta. Na gode ku tashi lafiya.
To mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni. To kamar yadda muka ce daga farkon shirinmu, zamu ba ku damar ku buga mana ta lambar wayarmu. Ita ce alamar tarawa 1-202-205-555. Kada a manta daga farko a sa alamar tarawa.
Haka yake kafin ɗayarwa. To kuma za su yi magana akan maganar wannan cuta ta ciwon sikila da yake damun musamman ƙasashen mu yanzu da ake ta maganar cewa abin yayi yawa musamman a Najeriya. To sannan bayan wannan zamu tattauna da wata ma wadda ƴar kungiya ce mai zaman kanta, amma kafin sannan zamu je ga su waɗanda suke kira a waya da zamu su gaya mana shin ya taɓa faruwa da kai, kaga wanda ya faru da kai yaya ake, yaya ya kamata a yi. Kin san irin wannan abu ne na a gudu tare a tsira tare,
eh
haka yake. To ina ga ban san ko ta samu wani alayi ba tukunna. To amma ke ya kike ganin wannan abu daula, kin san yawanci zake ga maganan gwajin nan kafin ayi aure fa?
To maganan gwaji kamar aure shine babban muhimmin hanya da za a iya kauda wannan cutar.
Mafi yawanci ma sun faɗa kan asakon,
saboda gaskiya mutane muna da matsalan sosai. Akwai wanda zaka ga sun je sun yi gwajin, amma ni ina ganin ko ba su yarda da cutar bane ba.
Ina ga wasu suna ta ba ba ni kaina, akwai
gwajin kuma sannan ba zai hana su je su yi auren ba.
Sai kaga an
ni ma akwai shi yasa ne magana. Sai kaga an zo an yi a zo a yi ta samun matsala, a yi ta samun matsala. To mutane in za mu ci gaba da kiyayewa, mu daure mu dinga gwajin nan, za a samu ƙarshen wannan cuta ta amosanin jini.
Eh kuma kin san kamar yadda Bahaushe yake cewa ne, wai da muguwar rawa fa gwan mukin tashi.
Kwarai da gaske.
Da ka zo kai abin da zaka zo kai, ku ta wahala da kai da ita da abin da aka.
To haka ake fama, da wahala, uwa wahala, baba wahala, kullun asibiti. Allah dai ya kare mu daga wannan cutar.
Amin amin. To kar a manta a lambar mu da muka ce za a kira mu akan ta bisa wannan shimfiɗa da muka yi, shine alamar tarawa 1-202-205-555. Za ku kira ku tofa albarkacin bakin ku, amma in an zo a takaita saboda wasu su samu shigowa da yawa. Daula ina gama ga wannan kina
ga. To mun samu kira ko? Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Salamu alaikum.
Wa ke kan layi?
Yawwa, Garba Sani likitan radio na garin Ababun Domin jihar Nasarawa ne ke kan layi.
To barka da rana Mallam Garba.
Yawwa, barkan ku fada yake. Gaskiya mu wannan shiri na ku ba abinda zamu ce muku, sai dai Allah ya saka muku da alheri.
To amin, mun gode.
To ina fata dai an gama hidiman sallah lafiya.
Lafiya. Na jinka to ba mu gudun ba.
To gaskiya wannan matsala ta sickness tunda an gano cewa ainihin gwaji yakan kawo a gano ainihin matsayin mutum. To zai yi kyau a ce gwamnatoci mu su tashi kai tsaye, musamman kananan asibitoci irin na ƙauyuka ɗin nan, ya kasance a gwada mutane kyauta domin a gane, domin ta wannan fannin ne za a shawo kan wannan cutar. Domin an gane cewa an haɗa mai ciwon da wanda bai da ciwon, kaga kenan kamar an yaɗa ciwon.
To mun gode likita.
To mun gode kwarai.
Bari in je ga wani akan layi. Salamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
To barka dai da wa muke magana a cikin shirin.
To kuna ta da Alhaji Ahmad kafin ta kofar garin Bulangu a kafan wasa local government ta jihar Jigawa.
To muna jin kan Mallam Ahmadu.
To alhamdulillah, hakika wannan gidan radio mu shine zakarin gwajin daji, domin shine yake wayar mana da kaiwa akan abubuwan da bamu san su ba.
To mun gode.
Ni tambaya da zan yi dan shi likita ya zo, ta yaya ake kamuwa da wannan cuta?
To muna godiya.
Wannan shi ne tambayar da zan yi wa likita. A tashi lafiya daga Alhaji Ahmad.
To ka gyara zama ka zauna ka jira likita don sana nan zuwa insha Allah.
yawa to bari mu ji kaman to ba wani akai eh da yake naso likitan da muna nan za na ci salaliban mana shi in ma ba mu same shi ba ita wannan ma da zamu yi magana da ita za ta gaggaya mana akan abubuwan da suka tattaro har ma da na san maganar ita wannan ya ake kamuwar da abin da suka gano yanda akai abin ya zama yayi kamari a kasashen musamman a Najeriya da ake magana sannan kuma da yaya suke magance abin maganan irin shiga kila wurare waye da kan jama'a da sauransu
salamu muna da wani kira
bismillah
salamu alaikum
wa alaikum assalam
yawa wa muke magana da shi a cikin wannan shirin
muna magana da Abdulrashid Al-Hassan ban kafa zariya
to sanni mallam Abdulrashid
yawa ya aiki a kokari
lafiya Allah amma sai ka dan daga murya dai muna ji
ka san daga murya kuma ka dan hanzarta saboda karancin lokaci
oke ya aiki a kokari
mun gode Allah
wallahi Allah ya taimaka
amin
hakika ni ma shawaran da zan bayar dai hanyar bi gwaji ne kafin ayi aure shine babban hanyar da zai kawo a rage wannan
cutuka haka
to mun gode kwarai
gode sosai yau mi daga United
salamu Abdulrashid daga Zaria
to mun gode sosai yawa to bari mu ga in mun samu wanto ko kuma to bari mu saki dan sawa injiniyoyi sun ci akwai wani hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
nana Ukasha Abdulsalam
to muna jin ka Ukasha daga ina
daga Koko jihar Kebbin Najeriya
to ba mu shawara yake ko mu ce ba mu gudun muwarka a game da maganar cutar sikila da yanda za a magance
ni fata na dai ina fatar Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar sikila ko ma shi
a to lai Ukasha ya kace amma mun ji du'a'in ka da kuma fata na gari to yanzu ina ga bari mu je mu sami wannan baiwa Allah mu ji yaya ake ciki ko kuma in ce me za ta gaya mana game da maganar cewa yaki da wannan ciwo na sikila me suka tattaro bayanai yaya yake ne duka na san zamu ji a bakin ita Samira Sunusi assalamu alaikum hello 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 assalamu alaikum to ina ga
kila yayi
halin shi
sai an sake lalubata
da tana makalada akai to amma kafin sannan na san kila wasu waye za su iya shigowa abinda nike son mu ji shine kamar yadda nace akwai maganar cewa adadin nan da aka faɗa miliyan 12 fa zuwa 15
ɗin nan da yawa
kuma daga cikin wannan adadin ana magana cewa akalla kaso 60 cikin 100 yana Najeriya to kin ga ko abu ne da ya kamata mu ga shin me muke yi mu kanmu a matsayin al'umma kenan tunda ko da gwamnati za ta ma abu zaka bada hadin kai shine magana ta farko
shine kam
misali tunda ai ba gwamnati ita za ta daura maka aure kan ta ba kai ne zaka sa ranar auren ka kai ne zaka ce ga wanda kake so kafin ku yi tunanin cewa bari ku je ku yi gwaji ko wani abu makamancin haka to shi sa yake da kyau a ce duk wanda
zai yi
yawa sai ka yi sannan gwamnati ce
wannan haka ne kam ya kamata
eh sannan
ba shi muhimmanci kamin ai aure a je ai gwaji
haka sannan kuma kin san akwai wanda a cikin masu wayoyin nan yake magana cewa ya kamata a ce gwamnati ita kuma ta ware wasu asibitoci ko na kyauta ko na abu Allah ake wannan gwaje-gwajen sannan
da gwaji da magunguna
amma akwai wanda kuma shi ma yayi magana a cikin masu yin wayan nan yake cewa ya kamata a ce magungunan nan a yi su a ƙauyaku misali dan kanana kamar yadda ake dan primary clinic centers nan a ce za ka zo ka gwada kyauta assalamu alaikum hello assalamu alaikum
salam
yawa assalamu alaikum
assalam
yawa to mun sa'a ya samu layin kenan to dawa muke magana a cikin shirin dama mun gabatar da ke dai a gurguje dazu
ina na Samira Haruna Sanusi
to
barka da shigowa Hajiya Samira
barka ka dai na gode
yawa to dama muna magana akan kamuwa ko kuma maganan ciwon nan na amosanin jini wanda kuma mun san cewa kina da ko kuna da kungiyar da take yaki da wannan magana ta amosanin jini shin wace kungiya ce kuma me kuke yi sannan me kuka gano akai
wannan kungiyar Samira Sanusi Sickle Cell Foundation mun kafa kungiyar don mu ci gaba da aikin fadakarwa don mutane su san mahimmancin gwajin jini kafin aure, mahimmancin sanin jinsin jini kafin a haifi yara, sannan waɗanda fama da wannan ciwon sikila a sa musu taimako ta fannin shan magunguna, samun magunguna zuwa asibiti, taimako da gudunmuwa na wurin ganin likita, yin gwaji da kuma sauransu. Da yawa masu fama da wannan ciwon sikilin za ka ga wani lokaci ko kuɗin paracetamol ba su da shi. Ciwon sikila kuma larura ce wanda ko da yaushe kullum akwai magungunan da za ka sha. Wani lokaci za ka sha magunguna biyar da safe da rana da daddare. Da mutane ba su da kuɗin da za su saya abinci ba da magani, suna cikin wani yanayi. Sannan kuma ma'aurata da yawa ba su san cewa ya kamata su yi gwaji kafin su yi aure ba, saboda ita wannan hanya kaɗai ne zai sa
a samu sauki
a haifi yara masu lafiya.
To amma misali, Samira, me yasa ya kawo tunaninki har kika kafa wannan ƙungiya? Bayan wannan ɗan shimfiɗa ke, me ya kawo tunaninki hankalinki ya tafi can?
Abin da ya sa hankali na ya tafi wurin shi ne ni ma an haifi da wannan ciwon sikilan, kuma gaba ɗaya rayuwata gaskiya na yi jinya, na sha ciwo, na akwai lokaci ma da gaba ɗaya na daina tafiya na tsawon shekara shida sai dai a tura ni ake can zama. Sannan kuma an yi min ayyuka kala-kala na tiyata sun kai wurin 28. Kuma alhamdulillah duk da nasa shekaru ina jinya kuma na sha wahala, duk da haka ban rasa asibitocin da za su kula da ni ba. Sannan kuma alhamdulillah ba mu rasa kuɗin da za mu biya na neman lafiya na ba. Amma lokacin da na dawo Najeriya, lokacin na warke, na ji sauƙi sai na ga cewa mutane da yawa suna fama da wannan lalura, kuma da yawan su ma har mutuwa suke saboda ƙarfin su bai kai ne inda har za a je wani ƙasan ko kuma za a je a nemi asibiti ko likita mai kyau ba. Ba abin da ya sa na ci na ga dole tunda ni Allah ya sa na samu lafiya, kuma ina da na ga to ya dace kina a faɗakar
a
jinsu kan al'umma da mutane da taimaka masu fama a wannan dalila. Sannan kuma waɗanda ba su da shi kuma su tsara ƙwarin gwiwa don musamman rage masu ciwo.
To amma misali, za ki ga cewa kamar yadda kika yi maganan tsada da sauransu, yawanci kungiyar nan taku me take yi, ya take taya, ya take taimaka, saboda kila wani yana sanya irin wannan sai ya kila ya samu basira ya zai.
Kayan da ake muke
taimaka mutane,
kuna samun tallafin
yawa, na ce misali yanda kuke yi wannan kungiyar taku, me kuke taimakawa
mutane?
Misali muna taimaka mutane da magunguna. So idan likita ya rubuta magungunan da ya kamata ka sha kuma kuna fama da ɗan larurar wannan, muna iya maduba mu gani waɗanne magunguna aka rubuta sai mu saya mu bayar kyauta. Sannan kuma muna taimakawa da gudunmuwa idan aka kwantar da mutum a asibiti, musamman yara, za ka ga iyayensu suna iyakan bakin ƙoƙarinsu, amma idan kwanciyar asibitin ya yi yawa sai ka ga an kasa. Muna taimakawa mu biya kuɗin asibiti ko da duka ko kuma rabi ko kwata, ya dangana da yanda alfonsu yake. Sannan kuma idan akwai waɗanda suke kwance suna buƙatar jini, muna iya mu duba mu gani wane ne jini su ya zo ɗaya da zai iya bayar musu, sai mu nemi wanda zai je ya ba da wannan jinin don a musu ƙarin jini. Ko kuma idan ba a samu ba, muna iya duba labu mu gani nawa ne za mu samu jinin, mu tsaya mu samu a sa musu. Sai kuma muna mutane a cikin garuruwa haka da ƙananan garuruwa da ƙauyuka, muna yin gwajin jinsin jini akai-akai. Za mu ɗauka rana ɗaya mu ce oke, yau rana ne za mu yi ma mutane 100 ko 200 gwaji kuma kyauta. So idan muka yi gwaji na za mu manta ne bayani mu ce ga abin da ya sa muke gwajin nan, ga muhimmancin shi, sannan idan mun kawo muku sakamakon ku a kumanta kuna tuna shi kamar yadda za ka tuna sunanka da sunan babanka, haka ya kamata ka tuna sunan jinsin
jininka.
Sannan kuma a cikin Eh kare sannan kuma zamu duba mu gani cikin ƙauyen ko mutanen akwai wanda already suna da ciwon sickness idan suna da shi sai mu ga wace irin gudunmuwa da taimako zamu rinka musu musamman idan ba su da asibiti ko likitoci kusa da su sosai sai duk wannan suna cikin abubuwan da muke taimakawa mutane da masu ciwon da kuma marasa ciwon duka
to amma malama Samira kuna samun tallafi daga gwamnati ko maya kike ganin
daga aljihunku ne
yauwa daga aljihunku kuma ya kike ganin rawar da gwamnati take takawa domin kawar da wannan cutar gwamnati na kokari ko dai sai ku kungiyoyin nan naku masu zaman kansu
gaskiya to eh ina ga duka kowa na iyakan kokarin shi amma abin ne wanda dole sai gwamnati ta ci gaba da sa hannu sannan za a iya ci mu burin da yawa abubuwan da muke daga cikin aljihun mu ne da kuma gudunmuwar al'umma da suke taimaka mana mu yi abubuwan da zamu amma gwamnati su ma suna taimakawa lokaci za a yi magana a ce ya kamata a ce an sa baki idan mutane biyu suna so su yi aure kuma jinsin su bai dace ba to ka yi auren nan wannan yana cikin tallafin da gwamnati suke akai-akai su tabbatar an kafa dokoki da za su sa al'umma su ci su wannan san me suke ciki kuma su yi abin da ya kamata
to yanzu kuma wannan shawara zaki iya
na'am
saboda karancin lokaci ne yanzu kuma wannan shawara zaki iya ba mutane da suke da wannan cutar domin kiyayewa yanda za su tafiyar da lafiyarsu su daina samun
manyan
matsaloli
shawaran da zan bayar shi ne a ci gaba da zuwa asibiti da ganin likita don za ku ga wani lokaci idan masu ciwon ne suka ga dan kwana biyu ba su yi ciwo ba sai su share kila a rage shan magani ko kuma kawai a rage zuwa asibiti gaba ɗaya ciwon sikila wani lokaci ko jikinka baya raɗaɗi yana iya barin maka matsala a cikin jikinka ko ya taɓa hanta ko ƙoda ko ƙashi da sauransu mutane masu ciwon ne ya kamata suna kula da kansu suna kuma zuwa gwaji kala-kala a kan lokaci suna shan ruwa yadda ya kamata cin abincin da ya kamata da kuma guje ma stress da damuwa a rayuwa sannan kuma wanda ba su da kuma su ci gaba da tabbatawa duk sanda za su yi aure ko ba kai ka tashi aure ba ko wani naka ka ji zai yi aure ka tambaya shin kun yi gwaji kun duba jinsin jininku
haka to amma misali Samira kina jin mu ko yawa yawancin wannan bincike an yi binciken cewa akalla mutum miliyan 12 zuwa 15 a Afirka ko suke fama da ko in ce suke fama da manyan cututtuka irin waɗannan wanda ta shafi har da irin sikila ɗin nan amma Najeriya ke da kaman kaso 60 cikin 100 na waɗanda suke fama da wannan ciwo na amosanin jini kina ganin cewa rawar mutane ta taka rawa sakacin mu ne ko sakacin gwamnatin mu ko sakacin masana lafiya a bisa binciken da kuke yi ku gani
sakacin mu ne dukkanmu da mu da gwamnatin da kuma masana duka gaskiya saboda abu ne da mutum ɗaya ba zai iya yi ba gaba ɗaya abu ne da gwamnati kaɗai ba za ta iya yi ba gaba ɗaya shi yasa mu idan muna aikin mu da yawa wani lokaci za mu haɗa da likitoci mu ce to ni saboda ciwon da jinyar da na yi ne yake sa ni ce wannan magana amma ga likita shi ma bari ya gaya maka abin da ya kamata sannan wani wurare in muka je ba mu ma ce magana ba za mu ce ma malamai da sauransu su yi magana a cikin anguwoyi su yi magana tunda duk inda aka je misali aka samu masallaci aka samu malami duk wanda yake zuwa zai ce maganar shi saboda shi ya sani shi ya yarda ba ko za mu ga malamai ga
ga illa
abu mu ga abin da muke so mutane wadai daga wani hadda in su sarakai kuma masu anguwa da sauransu ka za mu ta musu ce ga abin da muke kokari ne amma dole sai kun tallafa mana kun taimaka mana ku kara mana kwarin gwiwa abu ne wanda likitoci kadai ba ya magana ba mu ma kadai kungiyoyi ba za mu iya magana ba gwamnati ita kadai ma ba za ta iya ba dole sai dukkan mu mun hada hannu
an ya ji abu
sannan ya zama abin da ya kamata
to ga cikin minti ɗaya ga daular za ta yi miki tambaya kina da wani minti ɗayan ina ga
to abin da nake son ƙara cewa to ya kike ganin yanayin wayar da kai da kuke ma jama'a ana samun ci gaba kuwa
ko ana nan gidan
jiya faɗakarwa da wayar musu da kai
to wani fannin ana samun ci gaba saboda lokacin da muka fara wannan aikin kungiyar wurin shekaru hudu da suka wuce kenan gaskiya mutane da yawa za su ce ba su san jin sanjinin su ba ko kuma in ma ka musu bayani su ce eh su ba su damu ba in ma su ce misali idan namiji na son mace kuma shi ke asali ita ma ita ce za ta ba ruwan shi sun bar Allah komai in suka haifi yara masu
sai a danganta shi a ce Allah ne ya kawo
lokaci ya tafi amma yanzu ana ganewa to ai dole dan zamu dakata
nace dole mun gode Hajiya Samira lokaci yayi halin shi
to yanzu kan sai mu ce sai an jima Hajiya Samira yanzu kan a madadin
Daula Salim
sai Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarnin shirin da engineer mu Neil Rob McLean ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai gobe.